Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga Gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya mika rukuni na karshe na sunayen da ya zaba don zama ministoci don tantancewa majalisar dattawa. Zuwa yanzu dai an samu mata 6 da maza 30 cikin lissafin ministocin. An dai janye sunan tsohon mataimakin gwamnan Neja Ahmed Ebeto da mai gurbinsa da Baba Buhari. Ana samun martani tsakanin masu goyon bayan ministocin da masu nuna rashin amincewa da waɗanda aka tura don wakiltar jihohinsu. Kotun ƙarar zaɓe ta tabbatar da zaɓen gwamna ɗan Kombo na PDP a Gombe, inda ta yobe da ke zama Abuja kuwa ta sauke dan majalisar tarayya na Nangere da fatar su Sabo Garba dan mika takardun makaranta na Jabu. Ali Yakubu na APC ne kotu ta bawa nasara inda ya yaba da hakan.
Idan bangaren shari'a ya gyaru, wannan ma ba zai laifin ba, tunda ya tabbata in yaje ba zai sha ba. Shugaban kasa, ƴan majalisu, duk abin da alƙalan nan ke bukata wanda zai inganta rayuwarsu kuma su aiki babu sa hannu babu katsalanda, Najeriya za ta gyaru, komai zai miƙe yadda ake buƙata.
Babbar jam'iyyar adawa Najeriya PDP ta amince a hukumance da fidda dan takarar ta na shugaban kasa na 2019 daga arewa. A makon ne kuwa aka shiga sabuwar shekarar musulunci, hijira 1437.
Agafa, to yanzu za mu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'insar makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ke ci gaba da bayani.
To wato ana nufin ke an ci dawa a bikan burtali kenan, shine ma'anan wadin. To kenan misali, sai an ci dawa kafin a je a bikan burtali, shine ma'anan wadin. Amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne. Saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage. Ba fulata ne kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum, to wannan kuma in an same shi, in an bar shi, to an bar fitina. Idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona, to wannan kuma in an bar shi, an bar fitina. Don haka ni a wurina, kar ka sake burtali ka shiga gona, a hukunta ka. A gane? Saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna. Kai kar ka nome kan burtali, kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gonan wani.
Haka ne. To bari mu zo ga shi matashin makiyayi. Daga fari dai akwai wannan batu wanda yake shi ilo manomi batu, inda har ma ya karkare da cewar su din nan su yayinku ne. Ban sani ba, kai ya ka fahimci a zaman kai ka da ma kai kanin manomi ne?
Eto, dan iya zama kanin manomi, dan iya zama wan manomi.
To,
saboda shi manomi dole in ya noma tare da mu ci. Ko ba gaskiya ba? Ina da mu ci tare kuwa.
Kuma dabbobin ka.
Eh, dabbobin da su ci, zai zama yaya na ta wannan bangaren. To wani bangaren kuma, ni ma fa ina da hanyar da in ba na kwanta a cikin gonan sannan ba na masa taki ba, sai dai aikin banza wani lokacin. Saboda in ba da kuɗin da zai sai takin, to da takin shanu nan da ya gadara. Ka gani ma ta ɓangaren fa na zama ya
hanka. Taki ma kamar na shanu, ana ganin ya fi kamar ma takin zamani, domin saboda ban dai sani ba, amma.
Ya ko takin da ya fi na zamani. Yanzu kamar taki na bazara, kan da ka san yuriya, haka kusan ma fi yuriya. Saboda inda shanun suka kwanta ma suka yi kashi suka yi fitsari, wannan kashin ba shi ne damuwan ba.
To dai su fila manoma da bazan ku suke rawa?
A suna rawa da bazan mu kai, tunda idan muka yi bazara a wajen, to ko noma ma ba da abin an shuka, saboda fitsarin saniyan nan yakan kashe ma ciyawa kanta. Kuma dubba fulatin da ya san wani yake zaga shanu da bazara, ya je ya gani ko shanun sun tashi a wajen. Ba a noma wajen ba, ka je ka ga, ba za ka ga ciyawa ba. Sai dai ka ga nan ciyawa, nan ba ciyawa, nan ba ciyawa. Kuma duk manomin da ya zo noma wajen, shi ma ya san ya samu arziki wajen, saboda mu ma zama yayinsu ta wajen. Mun yadda da wannan.
To, na ga dai ko da yake muna da ƴan sauran duk bai wuce minti 1.5 ba.
Sai inda muka zama wa, ba Fulatani kafin ya je kiwo, yakan ci amfanin gona ne. Baya cin nama ya tafi kiwo. inda muka zama wanke nan dabba ma dabbansa sai ya ci kafin su tafi su fita. To shi yasa muka dauki babban wan, zai ci abinci ya tafi kiwo, ba nama yake ci ba. To shine kawai dalili na.
To ai ina ganin ya baka amsa akan wannan batu.
To amma ni da magana ai ko ba karam ko ba karan daura mu ciya mu koshi mu shanu shanu.
To
ko da mu ko muna da nama, akwai nama, saboda haka mu fa yayin su ne ta wani bangaren, su ya kuri kan mu yayin su ne ta wani bangaren, mu ma mun yadda su yayin mu ne ta wani bangaren, kowa da ya rika matsayin sa ya mutunta dan uwansa shine kawai magana.
To da wannan tattaunawa da muka yi sarkin fulani yana da abin da zai ce ne. To
mu madara ma a kan shi kadai mu yayin su ne, da litinin nama ba a kai nama ruga, sai dai a kawo nama gari. Ba su kiwon dabbobi, mu ne masu kiwon dabbobi, mu ne kuma mun zama dalilin su shimiya su ji daɗin shi. Da haka ba yadda za a yi a ce mu ne kannin su.
Wato ko dai ma sun yi noman dole ba da su ci shi haka ba, sai an haɗa da ku.
Sai an haɗa da mu. In kuma kowane lokaci ma da mu ake yi, madara da mu, nono da mu, nama da mu. To ai wannan wurin ba za mu zama kanne ba. Muna da wurin mu.
Diyan da Allah na ba su wasu na watsarwa. Sai ya gona sai ta kashe mai nomanta. Kaira Allah ta karatagi ka kashe mai aje ta alhiwure da rai yana kayanta. Ga kadda kuli kuli sun da za da duniya ta haiwanin rungume ni kane ana fadin na samu. Kata kowane da babbacin yau, katan kowane da babban damace ta kakai kowane na sanar. Sai ya dauki babban galama ma taimuru kuma daji ana buga su ganga suna ta huda dawa. Iyan banza an shige cike inuwa an kyale uwaye daji.
Yanzu dai ga dukkan misali ofisa, menene za ka gaya musu? Da su kusan dai wannan al'amari sun fahimci yadda zaman yake da kuma yadda ake taimakekeniya ma juna. Wannan yana ce shine wa, wannan shine kani. To kai duk da haka dai akan dan samu wannan rashin fahimta, amma kai sabili da ko kuma idan muka yi la'akari da wannan tattaunawa, me za ka ba su shawari?
Zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki. Duk abinda zai sa a zauna lafiya kowa ya yi marmarinsa. Duk wani lokacin da ka tinkari ka ga wani masifa ta matso, to ba laifi bane ka guje mata. A yi kokari a zauna lafiya, da manoma da makiyaya a yi zaman lafiya, domin shi ne babban abinda mu a ƙasan nan yanzu kowa yake marmarinsa. Don haka ku zama masu hakuri da juna, ku rungume juna. Idan an yi kuskure a nuna wa juna kuskure, a kuma yadda da kuskuren a zauna lafiya.
To da wannan shawari da shi jami'in 'yan sanda ya bamu, muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa. Sabili da haka zan so ku yi sallama da masu sauraron mu, kuma gabatar da kanka. Zan fara da kai ya ofisa.
Ina gaida duka jama'a wanda suka saurari wannan hira, kuma ina fata ba ga makiyaya da manoma kaɗai ba, kowa ya rungumi zaman lafiya. Sunana Dogara Jirayi, na ritaya da matsayin mukaddashin superintendent na yan sanda DSP kenan.
Sarkin noma, mun baka sarkin noman mu.
To sai mu yi ma Allah godiya da zaman da muka yi. Ina ma Allah godiya da masu sauraro. Ina fatan Allah ba mu damuna mai albarka.
To matashin makiyayi,
to mun gode ma Allah da wannan zaman da muka yi, kuma akwai kiran da dani abu daya. Muna roƙon gwamnatin da yanzu aka zaɓa, muna roƙon ta muna hidima akan kiwo da noman nan, shine sabona.
To sarkin shanun sarkin planin Bauchi.
To dai ba abinda zan ce wanda ya wuce godiyan da duk wanda suka saurari wannan hira. kuka na dai irin ta farkon dazo zan ce gwamnati da taimaka na wannan sabon gwamnati taima agaji ma Fulani ruwa ruwan sha daga bohul zuwa dai duk abinda mashayan shanu damuwan Fulani ka san Bauchi kenan
Allah mun gode ina fata kai sarkin noma in kai girbi zaka kirawo mu ka ba mu a namu zakka haka kai ma ko kuma Fulani za ku kirawo mu in ku shanun ku suka aihu ku kira mu da mu da officer mu zo mu samu din saboda mu ne a tsakanin ku kowa wanda yake ba ma da abu to jama'a wannan ne muka kawo ga karshen wannan tattaunawa mu haɗu da mu ku a wani kara nagode yawa The Voice of America
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zaman rabatsa. Yau da tawon da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariƙatar Tijjaniya a Afirka Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko dai ga Maulana Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da babi na biyu na jawabinsa.
Assalamu alaikum ƴan uwana jama'ar Najeriya musamman majalisar dattawa. Wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci za a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata kamun in gama wannan magana da muke yi mutanen da za a zaɓe su musu murna muna roƙon su Allah Allah taimake su Allah ba su ikon rikon amana Allah ba su ikon gudanar da lamari cikin adalci da kwatanta gaskiya muna fata su kuma dattawa masu tantancewa suka yi wannan mutanen da aka ba su cikin adalci da kwatanta gaskiya yanzu a tsakanin musulmi da kirista ana samun kwanciyar hankali da jin daɗi jama'ar mu musulmi da kirista muna muku godiya a kan haƙurin da suke yi da juna yanzu an samu jin daɗi an samu kwanciyar hankali ba kamar da ba saboda bayanai da manya suke yi sun yi magana su ana fahimtar juna ana zama lafiya in kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali ne za a samu tattalin arziki mai kyau yawan fitowa ta yi kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista bai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya ɗin na godiya Allah saka da alheri Allah tsara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya mu musulmi abin da aka umarce mu mu kiyaye musulunci mu mai da shi tsakanin farkon sallah da ƙarshen sallah farkon sallah musulmi zai zo ya tsaya ne gaban Allah ya ɗaga hannaye nuna wa Allah Allah na zubar da komai bani da komai na dawo jinka kai kadai Allahu akbar a lokacin bai da komai sai Allah haka Allah kuma ke so a yi masa in kuma kamun ka gama sallah kaman an tambaye ka to ya za ka yi da bayin Allah Allah kan kai masa yadda yake so ya tara maka dada ya kana da maka aljanna kuma kar ka je ka tuki bayin sa su zo su karanka wajen su da gida ran ka biya maka bashi da karfi je fa sai ta komai sallah ya amsa ni ce a ai ni na da hankali bazan yi haka ba na san bayin Allah iri ne ne akwai masu karɓar takarda ta hannun dama akwai masu karɓar takarda ta hannun hagu duk zan zauna da su ya kaga bai da zan yi a yi kaina assalamu alaikum assalamu alaikum da karin sa da Allah lafiya da Allah akbar da karin sa da bayin Allah lafiya da assalamu alaikum ya ce a addinin sa mu kuma muna ga abokan zaman mu kiristoci wanda ka'ida ne a cikin addinin su ko da azzalimi ne ya mare ka a kirista ba za ka rama ba sai ka ce nan ya samu nan bai samu ba ka karkata maka kuma to ɗayan kace nan ya samu nan bai samu ba saboda haƙuri saboda ka ci gaba da wannan mu namu mu tsaya akan Allahu Akbar tsakanin mu da Allah assalamu alaikum tsakanin mu da wayin Allah ku kuma ku zauna lafiya ko da wanda ya zance kuma ya mare ku ce to nan ya samu nan bai samu don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Muna godiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da zaman juna. Wato duk abin da kaga ya bata ce ba sa masa hakuri wani ya sa hakuri ka wajen bacewa. Saboda haka ke jawo hankalin ƴan uwan Fulani da ya buri kasu da cutar masu gonaki, ko kuma muna jawo hankalin ƴan uwan manoma kasu da cutar Fulani su yi musu shuka a kan burtulinsu don a samu zaman lafiya. Kowa a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani wani kare jawo sun sama jawo mun ji daɗi kare da gaske. Muna godiya waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya din. Muna godiya Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Albarka Annabi sallallahu alaihi wa sallam.
Shi ma rabaran Ubala Nuhu kiraye da a zaɓi ministocin da za su kawo zaman lafiya da cigaba a Najeriya.
Jama'a na arewacin kasar nan da kuma dukkan masu sauraron mu, ina muku sallama, ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba, kuma muke kira ga jama'a, musamman jama'ar ƙaunatacciyar kasar nan tamu Najeriya, da a zauna lafiya. Domin kullum muna faɗan cewa babu ci gaba da zamu samu ba tare da zaman lafiya ba. Sannan wani abun da ya ɗauki hankalin mu a yanzu kuma da muke so mu yi magana a kan shi a wannan kasar, wanda hankalin kowa ya koma a kai, kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi, shine wannan yanayi da muke na tantance ministoci a wannan ƙasa. To ina so in yi kira ga 'yan majalisa, dattawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan ƙasa, cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade, kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka, saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu, ina so in kira 'yan majalisa da su fitar da san kai, su kawar da ɗan ɓangaranci, su kawar da bambancin ƙabila ko na addini, domin su fitar mana da mutane masu kishin ƙasan nan, ba masu kishin kansu ba. A jama'ar Najeriya, ina son mu sani, musamman 'yan majalisa, kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci na fidda ministoci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala. A misali, Annabi Sama'ila da Allah ya aike shi ya je ya keɓe sarki a cikin iyalin mahaifin Annabi Dauda, kuma sarki Allah ya ce mishi ka kula da wanda za ka zaɓa sai wanda zuciyar shi take wajen Ubangiji. To ya za mu yi mu gane wanda zuciyarsa ke wajen Ubangiji a wannan ƙasa tamu? Dole sai mun dukufa ga addu'a, mu yi addu'a fiye da yawan maganganu, fiye da yawan hayaniya. Abinda mu malama addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba. Kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan, mu sa burinsa ya koma baya. Sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati su ma a cikin dukkan mutanen da suke kaiwa majalisa su tantance, su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa, za kuma su ƙaunaci Najeriya, musamman a irin wannan lokaci da muke ciki, wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan. Maganar rigiman addini ya yi sauƙi. To muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su ƙara tallafawa a wannan ƙasa, domin wannan zaman lafiya ya dore. Ga abin da yake ci mana kowa a ƙwarya, musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa, shine rikicin makiyaya da kuma manoma. To ina roƙon manoma da a san inda burtali yake, a san inda labi yake, da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cin yajeji. To a kula da inda burtali yake, su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya. Muna da hukumomi a ƙasar nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a. Don haka ina roƙo, bari 'yan majalisan ƙasar nan su fitar da mutanen da za su taimaka mu samu dawwammamen zaman lafiya. A yanzu duk wanda ya ce baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa, ina ganin ƙarya yake yi. To domin ɗorewan zaman lafiya shine sai mu fitar da son zuciya, mu fitar da son kai, mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana. Karshe ina cewa mu dubi Allah. Na gode. Sunana Rabran Ubale Nuhu Ibrahim, ya kwace ta number 2 kafin zurfi yankin Birki Gandu a jihar Bauchi. Nagode.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.